This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na safiyar yau Juma'a 12 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To Zahra, ma'aikatar harkokin cikin gida ta Nijeriya ta ce ta ba wasu sassan ta umarnin su kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da wasu fursunoni suka tsere daga wani gidan yari da ke Tilabiri a jiya Alhamis. Hukumar kula da ayyukan jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana fafutukar tara isassun kuɗaɗe don magance matsalar karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A jiya Alhamis, jami'an Isra'ila sun sanar da cewa za a tura masu shiga tsakani zuwa birnin Al-Qahira domin ƙarin tattaunawa akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau, duk da cewa an samu korafe-korafe da dama akan kudirin gwamnatin jihar Sokoto na yin gyaran fuska ga dokar karɓe ikon naɗa sarakuna da hakimai daga hannun sarkin musulmi, a ƙarshe dai gwamnan jihar ya rattaba hannu akan dokar.
Magana cewa an yi doka ba don a ci zarafin kowa ba, an ba mu rami mai kawo maganar rami.
Sai dai gwamnatin jihar ta ce,
a wannan gaba ina son in sanar da al'umma cewa wannan kudurin da aka yi ma gyare-gyare ba mu yi su da nufin cin zarafi ko tuntuntawa wani ko wasu jama'a ba, face don samar da ci gaba al'umman mu da jihar Sokoto.
Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za ku ji cewar fadar gwamnatin Najeriya da ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na Najeriya sun yaba da hukuncin kotun ƙolin ƙasar cewar ya zama wajibi a riƙa baiwa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Inda a yau shirin zai duba batun koke-koken da al'umman Najeriya ke yi akan matsin tattalin arziki da kuma cece-kucen da ake yi akan yarjejeniyar samowa da gwamnatin Najeriya ta rattabawa hannu. To amma da farko ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamhuriyar Nijeriya ta ce ta ba sassan da ke gudanar da bincike na hukumar umarnin su kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da wasu fursunoni suka tsere daga gidan yarin Kutukale mai tsauraran matakan tsaro a jiya Alhamis, inda ke da fursunoni da suka hada da 'yan ta'adda masu alaka da kungiyoyin Al-Qaida da IS da kuma wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar dai bata bayyana adadin fursunonin da suka tsere daga gidan yaron ba da kuma yadda suka samu nasarar yin hakan. Dama a shekarun 2016 da 2019 an dakile yunkurin wasu fursunoni na guduwa daga gidan yaron. A halin da ake ciki, hukumomin yankin sun sanya dokar hana fita ta dare a garin Tilabiri inda gidan yaron yake, amma basu bada ƙarin bayani ba. Hukumar ayyukan jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana fafutukar tara isassun kuɗaɗe don magance matsalar karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da rikice-rikice a wani asibiti da ke garin Dukko a yankin. Akan ji koke-koken yara masu fama da lalurar tamowa inda suke jiran a yi masu jinyar ceton rai. An yi jinyar yara fiye da 300 a asibitin a wannan shekarar, kuma sabon marasa lafiya na zuwa wurin a Dakarana. Jami'in kula da masu tamuwa a asibitin Aliyu Muhammad Sani ya ce ba su da isasshen wurin kula da dukkan marasa lafiyar.
There are more than 45 patients waiting for us to admit them.
Ya ce akwai majinyata sama da 45 da ke jiran a kwantar da su asibitin. Abin da muke yi shine idan muka je zagayen duba marasa lafiya muka ga cewa akwai waɗanda suka murmure da waɗanda suka warke, to sai mu sallame su. Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce a kowace sa'a yara 100 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a Najeriya saboda rashin abinci mai gina jiki, kuma kashi 20 cikin 100 na yara marasa lafiya kadai ke samun jinya. A ranar Litinin ne dai hukumomin Najeriya suka sanar da shirin cire haraji akan wasu kayayyakin abinci da suka hada da alkama da masara domin rage farashin su. A jiya Alhamis, jami'an Isra'ila sun sanar da cewa za a tura masu shiga tsakani zuwa birnin Alkahira domin karin tattaunawa akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Masu shiga tsakani daga Amurka, Masar da Qatar na ta fafutukar ganin an cimma yarjejeniya a yakin Isra'ila da Hamas, inda rahotanni ke cewa haƙata kusan cimma ruwa. Hamas dai ta amince da cewa ba lallai Isra'ila ta cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza ta dindindin ba a zaman wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta, babbar buƙatar da Hamas din ta gabatar a baya. Ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda tana neman masu shiga tsakani su yi alƙawarin shiga tattaunawar da za a yi nan gaba har sai an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin. Za a dai yi hakan ne domin a sako sauran 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan Oktoban bara. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan za mu fara da jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Duk da cewa an samu ƙorafe-ƙorafe da dama har ma daga manyan mutane akan ƙudurin gwamnatin jihar na yin gyaran fuska ga dokar karɓe ikon naɗa sarakuna da hakimai daga hannun sarkin Musulmi, a ƙarshe dai gwamnan jihar ta Sokoto ya rattaba hannu akan dokar. Daga Sokoton, wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Sai dai sabaniyar da mutane suka ɗauka a farko na ganin arigewar sarkin Musulmi ƙarfin iko, gwamna Ahmad Aliyu ya ce ai an shayan gyare-gyare ga dokoki a jihohi daban-daban har ma da jihar Sokoto.
A wannan gaba ina son in sanar da al'umma cewa wannan kudurin da aka yi ma gyare-gyare ba mu yi su da nufin cin zarafi ko tuntuntawa wani ko wasu jama'a ba, face don samar da ci gaba al'ummarmu da jihar Sokoto.
Wannan dokar dai tana nufin yanzu sarkin Musulmi baya da iko na naɗa sarakuna a ƙananan hukumomi, kamar yadda mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dokokin jihar Sokoto bangaren masu rinjaye Abubakar Shehu Yabo ya ce,
a 'yan galadimomi duk wanda ke bidar sarauta in ya je wurin mai alhurma sarkin Musulmi za su kai takardunsu, shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alhurma sarkin Musulmi ya je ya naɗa.
Wayaya masu ruwa da tsaki ga harkar masarauta suka ji da wannan batun, Haruna Sambo yana mai cewa,
wannan ba ta yi mana daɗi ba, kuma ba ra'ayinmu ne aka yi ba. 'Yan majalisa sun yi gaban kansu sun yi wa gwamnati aikin da take so su yi mata. Babu abin da wannan doka za ta haifar suwa face ɓaraka a fannin sarauta. Yayin da shekara 1000 akwai sarauta a ƙasar nan. Da Bature da ya zo bai taɓa al'adarmu ba, yayin mulkin shi sarakuna su suke sarkin Musulmi shi yake da iko akan sarakunan shi. Magana cewa an yi doka ba don a ci zarafin kowa ba, in babu rami mai kawo maganar rami. Allah dai ya kawo mana waɗanda za su gyara mana wannan dokar su dawo mana da martabar sarakunanmu. Wannan fafutukar da ake ta yi a National Assembly ta bai wa sarakuna 'yanci a cikin Constitution, Allah ya kama musu, Allah ya ba mu nasara.
Shi kuwa malami waziri yana mai ra'ayin cewa,
yanzu wannan damar ta dawo ta kuma dawo ma gwamnati tunda gwamna ya samu wannan doka hannu. Da yake akwai gaskiya mutane da ke ta korafi, akwai hakimai da yawa waɗanda sun mutu kuma ba a mai da waɗannan gidajen ba aka naɗa su sarautun. To, muna fata mu ga ita wannan gwamnatin ko kuma sa mata ido mu ga abubuwan da za su taka rawa da za su taka na dawowa da waɗannan hakiman don su ma suna da muhimmanci. Sannan kuma akwai sarautu da yawa waɗanda tun zamanin shi waɗan fodo akwai su sun mutu wasu masu sarautun amma har yanzu ba a yi su ba, kamar yanzu sarautar alƙalin alƙalai kowa ya san sarauta ce wadda shi waɗan fodo ya naɗa ta. To, da kamar yarin Sokoto
yanzu dai an iya cewa takin saƙa na harkar masarauta a Sokoto ya zo ƙarshe domin an rufe wannan shafi, iko ya koma ga hannun gwamna. saura jihar Kano wanda ke da sarakuna manya guda biyu a ga yadda za ta kaya da kuma jihohin Katsina da Kebbi inda ake titakin saka akan sarauta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, ana kuma iya sauraron mu a shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa za a ba Ukraine wani muhimmin tallafin soji a jiya Alhamis a taron kungiyar tsaro na NATO da aka gudanar a nan birnin Washington. Shugaban ya bayyana sanarwar tallafin ne na kusan dalar Amurka miliyan 225 a yayin ganawarsa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Tallafin zai hada da damar da za ta taimaka wa Ukraine wajen fatattakar sojojin Rasha daga cikin makaman da za a tura har da na'urar kariya ta sama ta NASAMS da makaman artillery na HIMARS da dai sauransu. Zelensky ya gode wa shugaban, ya kuma kara da cewa kasarsa na bukatar a yi masa wasu abubuwa ba tare da bata lokaci ba, wato dage matakan da Amurka ta sanya da suka takaita wa sojojin Ukraine yin amfani da wasu makamai da Amurkar ta basu. Wata kungiya da ta kunshi masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama da wani ɗan siyasa sun ɗaukaka ƙara a gaban kotun kolin Uganda a jiya Alhamis. Wannan shine mataki na baya-baya akan shari'ar da ake yi game da hukuncin da aka yanke akan dokar hana luwadi da madugo wadda aka amince da ita a bara, a cewar lauyansu. A cikin watan Afrilu, kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da ƙarar kalubalantar dokar wadda ake ganin tana ɗaya daga cikin dokoki irin waɗannan mafi tsauri a duniya. Dokar ta tanada hukunci har na ɗaurin rai saboda tarayya tsakanin masu jinsi ɗaya, ta kuma kunshi tanade-tanaden da za su sa a yanke hukuncin kisa akan cin zarafi ta fannin luwadi da madugo. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da ma ƙasashen yammacin duniya ciki har da Amurka sun yi Allah wadai da dokar da kuma hukuncin da kotun ta yanke a watan Afrilu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke bayan da ta shafe tsawon shekaru kusan 20 ana fafatawa akan batun ƴancin cin gashin kan kananan hukumomi, kotun kolin dai ta fayyace cewa ya zama wajibi a riƙa baiwa kananan hukumomin kudaden su kai tsaye, tare da cewa nada kwamitocin riko da gwamnoni ke yi ya saba wa ka'ida. Fadar gwamnatin Najeriya da kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na Najeriya sun yaba da hukuncin. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nuna farin cikinsa matuƙa gaya akan wannan babban nasara kuma da aka shiga tarihi, cewar kotun koli ta Najeriya ta amince jihohi ba su da hujja su ci gaba da karɓar kuɗaɗen ƙananan hukumomi suna ajiyewa a wani asusu na haɗin gwiwa wanda ake ganin cewa ya hana ƙananan hukumomin Najeriya samun nasarar gudanar da ayyukansu da cin gashin kan da ya kamata a yi domin al'umma da ke ƙananan hukumomi su ji motsin gwamnati kai tsaye ba tare da ana tura kuɗaɗe ta hannun gwamnatocin na jihohi ba. Wajen shugaba Muhammadu Buhari da ta gabata ta yi kokari kwarai da gaske amma ba ta yi nasarar shawo kan ƙananan hukumomi su samu ƴanci da cin gashin kansu ba. Sai yanzu da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tunkara maganar kotu, kuma aka yi nasara kotun koli ta Najeriya ta ba da iko na cewar a riƙa baiwa ƙananan hukumomi kuɗaɗensu kai tsaye ba tare da an aika su ta asusun haɗin gwiwa ba. Kuma kada a baiwa ƙananan hukumomin da ba su da zaɓaɓɓun wakilai ko shugabanni waɗannan kuɗaɗen sai lokacin da za a zo a yi zaɓe sannan a ba da wannan kuɗaɗen bisa ga doka. Kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz ya bayyana min a Fred na yi da shi cewa babu shakka shugaba Tinubu ya bugi ƙirjinsa cewa ya yi gwagwarmaya ta samu wa ƙananan hukumomi ƴanci na cin gashin kansu tare da samun kuɗaɗe kai tsaye domin tabbatar da mutanen da ke ƙauye sun ji motsin gwamnati.
To alhamdulillahi malam Umar, cikin ikon Allah kotu dangane da hujjoji da shi babban lauyan gwamnati ya gabatar, ta gamsu cewa wannan tsarin da ake yi a yanzu da gwamnoni suke rike kudaden kananan hukumomi suke juya su yanda suke so ba daidai ba ne, kuma daga yanzu a riga koidawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye.
To a yanzu ya za a yi da matsalolin da ya kai ga wasu ba su goyon bayan a ba kananan hukumomi kudade kai tsaye na maganar cin hanci da rashawa, da kuma wani mataki shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka ya tabbatar da cewa gwamnoni biyan biyayya ga wannan hukuncin na kotu?
To kasan maganar cin hanci da rashawa babu inda babu cin hanci, shi yasa ake da hukumomin yaki da cin hanci.
Malam Abdulaziz kenan, jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya. Babban sakatare na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya Malam Gambo Isa shi ma ya jinjina ma wannan nasarar da kotun koli ta baiwa kananan hukumomi, inda yake cewa
to alhamdulillah mu wannan hukunci da yazo gaskiya hukunci ne wanda yazo mana akan lokaci, kuma mun karbe shi da dimbin muhimmanci, saboda idan ka tuna mun sha yin wannan koke-koke akan a ba local government hukuncin ga shinkanta. Shi wannan kudi da muke gani, kudi shi ne backbone na kowane successful administration. Duk inda aka ce babu kudi to babu aiki, wanda shi ya kawo ga aikin local government ya kurkuce gabaki ɗaya, lalace komi sai dai aje ga jaha. Kuma bayan haka ma idan ka duba sai sa aka samu massive rural urban migration. Mun gode ma Allah.
Babban sakatare na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya Malam Gambo Isa kenan a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu da 'yan Najeriya da dama sun fara bayyana ra'ayinsu cewa lokaci yayi da za a hana hukumomin zaɓe na jihohi gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a maida shi a hannun hukumar zaɓe ta ƙasa Najeriya domin tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci ba tare da mirɗiyar da ake zargin waɗansu gwamnoni suna tabbatar da an yi ba su sa yaransu kuma su tabbatar da sun lashe zaɓe. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraron mu, da fatan dai kuna tare da mu a cikin shirin daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Yanzu kudin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kudin buhun shinkafa lokacin Jonathan guda 11 har da canjin 2500.
Yanzu idan ka je kasan Turai da yammacin Turai da America, duk wani nau'i da ka sani sun samu suna bada tallafi akai.
Wasu jagororin al'umma a Najeriya kenan ke tattartaran tabbatarwa da duniya cewa da yawan 'yan Najeriya fa na cikin zaman kukumi. Game da yarjejeniyar Samoan da ta sassako saiwar sukuwar sukar gwamnati, kuwa ministocin Tinubu ne ke tabbatarwa da duniya cewa babu wani batun da zai sa 'yan Najeriya su fara jimami.
Wannan yarjejeniya ba ita ce ta farko ba. Babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce Najeriya ta yadda da wata fahimta.
Babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shi kenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauran. Babu wannan magana.
A siyasance kuwa rikicin cikin gidan jam'iyyar APC jihar Zamfara ne ke kara daukar dumi.
Mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mafara na zaɓe an ka kai ma yari. To shi ma yanzu yarin Mutawalle ya bashi kuɗi kenan.
Waɗannan fa so mun taɓuka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan kawo ma mai sauraro bayanai da dumudumi. Shiri na 177 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke son daidaita tsakanin bangarorin da ruwa ya tsami. Mai yiwuwa kuma tsamin ruwan ya sa majalisar matasa masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya ta kira wani taron tunkuɗe tagumi. Shugaban majalisar matasan malaman Malik Musa Yusuf Asadu Sinna ya ce maganar matsalar tsaro da yunwa ce ta damu al'umma a Nigeria, amma sai mahukunta suka karkata hankalinsa akan maganar sarkin musulmi.
Babu abinci yanzu, kudin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kudin buhun shinkafa lokacin Jonathan guda 11 har da canjin 2500. Babu ruwan sha yanzu a jihohi da dama, amma daina maganan kawo ruwan famfo fa. Wani kudin da yake biya na ruwan da yake siya a wata, wallahi ya fa albashin da yake samu. Babu ainihin wato ingantaccen ilimi, babu wuta, babu wurin zama mai kyau, ba hanyoyi, babu tsaro uwa uba. Sannan a daidai lokacin da al'umma ke fama da waɗannan, babu wajen guda 10. Sannan kuma su waɗannan gwamnonin su zo su shagaltar da mutane da abin da ba ita bace buƙatar mutane, to su shagaltu da yaya za a yi al'umma ta samu sauki akan wannan babu 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 babu. Yafi zama alkhairi gare mu sama da maganan wai in ba ƙara wasu masarautun mutunci za su yi ba a yadda suke a baya, to su bar su yadda suke ba sai sun taba su ba.
Gwamnonin da ke zargin sarakunan da shiga harkallar siyasa wadda ake ganin ita take jawo suke ta mutuncin su,
wa ke sa sarakunan cikin harkar siyasa? Gwanda ya san harkar siyasa wani lokaci ko baka da niyyar shiga abu da karfin bala'i, dalil ko indare sai sun tura ka ciki. Ai shine abin da yake haifar da wannan matsalolin.
Game da yunkurin hada kan manyan yan siyasar Nigeria da nufin tinkarar gwamnati kuwa, barista Muhammad Ibrahim Zariya ne yace ai da ma karbar gwamnati sai an hada irin wannan gangami.
To gaskiya duk abin da kaga bai yiwu ba, ba a shirya shi bane yanda ya kamata, domin musamman ana da darasi akan an taba yi ita APC sakamakon hadaka.
Amma da ko su wadanda ake ganin an ambata sunan su a cikin wannan, za a yi wannan hadakar da ake ganin suna da burin da wuya su iya jingine shi?
To da mu ba da gaske kenan ba suke yi ba. Kuma in har an ce za a yi hadaka, ai kamata yi kowa ya dinne burin shi da kwadayin shi.
Barista, akwai masu fargaba cewa ko da an zo a yi irin wannan hadakar, kila za su ce abin da ya faru jiya za a kara gani, tunda ita ma APC hadaka ce kuma gashi ana kuka.
To wannan abu kuma ai kullun ana gwaji ne, ai nasara dan kadan ko ai nasara mai yawa. Ba da haka yaro ya tashi ya tantsira ya fadi ya kuka ya fasa baki, saboda haka a ci gaba.
Wasu na cewa mai zafi ne a ce gwamnati shekara ɗaya kawai da ƴan kwanaki ana ta kokarin kwakule ta.
Ba kokarin kwakule ta bane, halin da kasar ne ta shiga. Wallahi tallahi sai ka shiga cikin jama'a zaka ga mutane sun koma mabarata.
Cewa ake wannan matsalar duk duniya ce, ba wai Najeriya kadai ba.
Ba duk duniya ce, amma wani wurin yafi tsananta. Yanzu idan ka je kasan Turai da yammacin Turai da America, duk wani nau'i da ka sani sun samu suna bada tallafi akai.
Tun bayan bayyana bayanan yaba hannu akan yarjejeniyar samu wanda ake zargin cewa akwai maganar halasta auren jinsi a Nigeria, wasu ke ta tsegumi. Sai dai kuma tunin ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki a tarayyar Nigeria, Alhaji Atiku Abubakar Bagudin, da ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya ce sun yi karatun kwakwaf kafin kafawa wannan yarjejeniya alkalami.
Kafin wannan yarjejeniya wadda ake kira Samoa Agreement, Cotonou Agreement, shi ya kare aka yi wannan sabo. Babu inda aka yi magana wani hakki da ya saba ma dokokinmu da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya. Kuma ba ma'aikata ɗaya guda ta duba wannan abun ba, tare muka yi kwamiti muka duba wannan ga iya fahimtar mu, kuma mu wajen wata 6 muna duba wannan abun kafin mu yadda a sa hannu. Babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce Najeriya ta yadda da wata fahimta da ya saba ma dokokinmu, kundin tsarin mulkinmu da addinanmu.
To idan babu kuɗi, menene Najeriya za ta amfana a wannan yarjejeniyar?
Saboda na ce ƙasashe da yawa Najeriya na sa hannu na haɗin kai, don haka wannan yarjejeniya da aka yi akwai fanni-fanni ya kai 200. Bangarori ne na harkar ruwa, harkar wuta, harkar ci gaba, harkar abinci, harkar haƙƙin bil'adama. Amma mun ce za mu haɗa kai kamar wanda muka haɗa kai da su da wancan yarjejeniya da ta shige, kuma muka amfana.
Shi ma dai ministan yaɗa labaru a Najeriya, Malam Muhammad Idris, ya ce ai rashin sani ne ma yasa ake ta cece ku ce, amma cikin dukkanin wannan yarjejeniya babu wani sharadin shaƙe Najeriyan da zai zama mata takunkumi.
Mu ba mu samu hannu ga abin da zai cutar da al'umman Najeriya ko kasan nan baki ɗaya ba. An kasa tsayawa ne a duba abi a hankali. Babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shikenan wai sai a fara wai maganan wannan, maganan auren jinsi da sauransu. Babu wannan magana. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ba zai yadda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan wannan yarjejeniya na babu shi a ko ina. Wannan abu kaga yana jefa mutane cikin wani rudani, wasu ma har suna hawa bambari ana ta bayane saboda abin da aka gaya musu kenan. Amma mu kuma muna kokari za mu kai ga malamai, za a musu bayani gwamnati ba za ta yi abin da ya saba ma doka ba, ba za ta yi abin da ya saba ma addinin mu ba, ko kuma addinan mu ba, ba za mu yi abin da kuma ya saba ma abubuwan da muka saba su na al'adun mu ba. Wannan magana auren jinsi babu shi, ba mu sa hannu ba, baya cikin wannan tsarin da aka yi.
A jihar Zamfara wanda APC ke fama da rikicin lungumannin mu fada a cikin gida kuwa, sanata Kabir Marafan jam'iyyar ne ya dage kan cewa manyan jam'iyyar APC ne fa ke nema su haƙa mata rami.
Idan dai ni Kabiru Marafa an ka ce an ba kuɗi, a ƙarya ce, in kuma na siyasa ne an ka bada don ayi siyasa, to ni in an ce ma an bada miliyan 700 ni don ayi zaɓe na ko ayi wani abu, shi yari Allah ya san ko biliyan nawa mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mahara na zaɓe an ka kai ma yari, to shi ma yanzu yarin mutawalle ya bashi kuɗi kenan. Wannan ita ce magana ta farko. Ta biyu, wallahi tallahi ko da an ka gama gwamnati 2019, wallahi ni nake biyan yari bashi, kuma ko da an ka gama wannan zaɓe, wallahi ni nake biyan shi bashi. Kuma akwai yaran shi wanda suna wurin su shaidu ne, su yaran da suka yi magana su just tambaye ta fidan kaura me ya tsakani na da yari har an ka gama zaɓe. So sannan nayi alƙawari na cewa zan nemi haƙƙi, to nan ne maganan take. Na kuma rubuta mashi takardu guda uku. Ta farko na kalubalance shi da ko dai ya hito da shaida ko hujja ta ya bani, ko kuma su jaye wannan rubutu, ko kuma zan ɗauki mataki a kansu.
Iyaka batutuwan da za mu yi bajiya muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1,050 ne su yi sallamar sakin kujerun, da daga nan ne su ma za su ɗauki wani sabon azumi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan ƙara wa manuniya muƙami. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ni magana Sulaimanu Abubakar, limamin masallacin garikin Ogoba, kalbar hukumar Ojiriba Enugu State. Zan yi amfani da wannan dama wajen tunatar da kaina, in tunatar da ƴan uwa musulmi abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci. Abin da nake so in tunatar da shi shine zan tunatar da kawunan mu ne akan ainihin kiyaye ainihin harshe. Allah madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah subhanahu wataala yace mutum ba zai furci ba face raqibu da atid yana tare da shi. Idan ka faɗi alkhairi ya rubuta daya, ya rubuta idan ka faɗi kishiyar kuma shi ma daya ya rubuta. Manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata gari shi ce man kana yin bil wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe idan zai faɗi magana ya faɗi alkhairi. Bukhari da Muslim sun su ne suka yi tarayyar rawaita wannan hadisi. Ya ƴan uwa musulmi, ina kiran kaina da cewa wajibi ne, tilas ne mu dinga kiyaye harshenmu, domin kaso mafi tsoka na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke kai su wutar jahannama shine abinda ainihin harshen su ya girba. Manzon tsira Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gari shi ce duk wanda man yadmanu li ma bainal li, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kiyaye mun, ya lamince mun harshen sa, ya lamince mun ainihin farjin sa, ya lamince mun ainihin cikin sa, ni kuma na lamince masa aljanna shi ne komarsa. Kuma abinda muka karanta shi Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma muna fatan Allah ya yafe mana.
Allahu Allah. To ma masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjiman ku.